الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أمنا جد لقوديا الله سبحانه وتعالى يقوم يقوم يوان دسكين يقوم سا ديجان سيدا ودى مدومين تي غبدا تفسير القرآن مثلكي دمكي gabatarwa cikin wannan wata mai albarka a wannan wuri mai albarka a yau muna talata 25 ga watan Ramadan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1446 wanda ta yi daidai da 25 ga watan uku a shekara 2025 miladiya kuma idan yan uwa ba su manta ba jiya mun kwana karshen aya ta 10 cikin wannan sura mai albarka wato suratul fatir yau kuma insha Allah za mu tashi kan aya ta 11 muna roƙon Allah subhanahu wataala ya agaza mana cikin abin da zamu karanta da abin da zamu bayani ubangiji yace wallahu khalaqakum min turabi
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wallahu khalaqakum min turabi ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا ترى إلا بإذنه وما يؤمر من مؤمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ والشراب سائغ شرابه وهذا منه رجال ومن كل تاكلون لهما دريا وتستخرجون هدية تلبسونها وترى الفلك فيه مواكر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون
نعم cikin waɗannan ayoyi da wannan da wanda zamu karanta a gaba wato ubangiji subhanahu wataala ya ambaci ni'imomi wato waɗanda yawa ɗan adam waɗanda suke nuna cancantar Allah subhanahu wataala na kadaita shi da bauta ni'ima da ubangiji yawa ɗan adam wanda ni'imar da babu wani wanda ya wato ise irin wannan ni'imar sai Allah shi kadai wannan ya zama wajibi wannan ni'imar kanta samuwarta tana nuna kadai takar Allah domin Allah shi kadai wato ya ise wannan ni'ima din sannan kuma bayan tana nuna kadai takarsa har yanzu tana nuna buwayarsa wato akan halittarsa sannan kuma har yanzu tana nuna cikar cancantar ubangiji wato wajen kadai ta shi da bauta domin duk wannan ni'imomi da Allah ya lissafa aiki ne wanda shi kadai jalla jalaluhu wato yake banta da su Allah yake cewa wallahu khalaqakum min turabin ubangiji shi ya halice ku da ƙasa wato ta hanyar halittan babanku annabi adam alaihi salam thumma min nutfatin sannan ku kuma sai aka halice ku da digon maniyyi wato zuriyar annabi adam duk su sai aka halice su da digon maniyyi amma annabi adam wato shi an halice shi wato da ƙasa Allah ya ce thumma ja'alakum azwajan da Allah ya halice ku da digon maniyyi kuma sai ya sanya ku wato dangi akwai dangin maza akwai dangin mata za a haɗu a yi auratayya sannan kuma za a aihu za a yi auratayya za a aihu za a yi auratayya za a aihu wannan ya auri waccan waccan ta auri wannan da haka zuriyan wato ta dinga hayayyafa ubangiji yake cewa bayan an yi auren yace wa mata hamilu min unfa wa la tadau illa bi ilmihi abinda mace za ta dauka na ciki ba za ta dauka ba sai da ilimin Allah da yaddasa da kaddarawarsa sannan kuma yaushe za ta aihu wato wala tadau babu lokacin da babu wani wanda ya san lokacin da mace kuma za ta aihu sai Allah wato koda masu bincike da suke bada hasashe to hasashe ne wanda yake yana sabawa ko ya gaza ko ya wuce wani lokacin kuma wato ya kusa kuma koda ma shi likita da zai bincike bisa binciken na'ura ya sanar da mace EDD din ta ranar da ake tsammanin aihuwarta a wannan ranar bai sai faɗi awar ba ko mintin ba da safe ne ko da daddare ne ko da yamma ne wani lokaci za ta aihu bai sai fana ba zai iya yankawa duk da cewa yankawan yana gazawa yana kuma karawa to ko ma da yayi daidan ma a ranar da ya fada ranar ce to amma Allah shi ya san wani lokaci ne kuma to wannan matar za ta aihu saboda haka Allah shi kadai yake banta da ilimin ma ta hamilu min unsa abinda mace za ta dauka na daga ciki wala tadau shi yake da ilimin wato abinda za ta sauke wato dukan ilimin ne ya tabbata ga Allah wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wato babu wani mai rayuwa cikin masu rayuwa ko kuma wanda ake kara masa rayuwa wato ubangiji ya kara masa cike rayuwar ta tsawo wala yunqasu min umrihi ko kuma mutumin da za a tauye masa rayuwa wato dukka illa fi kitabin face Allah ya rubuta shi a cikin wato lawul mahfuz ana Allah madaukakin sarki in ya halicci mutum wani a sa masa nisan kwana wani kuma wato a sa masa gajeren kwana wani tun yana cikin mahaifiyarsa ma Allah zai karbi ransa wani kuma zai zo duniya zai rayu tsawon rayuwa wato Allah madaukakin sarki ya bar shi wato ya rayu a gidan duniya tsawon rayuwa malam yace wa ma yu'ammar min mu'ammar malaman tafsiri sun yi fasara akan wannan wato fasara daban-daban Abdullahi ibn Abbas Allah ya dade shi yake cewa ma yu'ammaru min mu'ammarin wato illa wato kutiba umru babu wani abu mai rayuwa wanda zai rayu face Allah ya riga ya rubuta wannan rayuwar ta sa da zai wato kam huwa sana shekara nawa wato zai yi wato bayan halittar sa wa kam huwa shahru wata nawa zai yi wa kam huwa yawman kuma kwana nawa zai yi wa kam huwa sa'atun kuma sa'a nawa zai yi Allah ya rubuta masa in zai yi shekara kaza da wata kaza da kwana kaza da awa kaza Allah ya riga ya rubuta mu kowa lokacin wato lokacin da aka zo busa masa rai an rubuta masa wato ajalin sa iya adadin kwanakin sa da zai yi wani iya kwanakin gajeru ne tun a cikin mahaifiyarsa za su kare a haifi yaron babu rai wani kuma a haife kwanakin su kare yana cikin jinjirin wato majanyin goyo wani kuma ya fara yawo da kafarsa wani kuma ya zama saurayi wani kuma ya zama kwarijo wani kuma ya zama tsoho ma wato yake cewa sama yuktau fi kitabin akar sannan wato sai a rubuta a wani littafi naqasu min umrihi yawmin naqasa min umrihi yawm idan ya kwana daya in misalin a rubuta masa zai shekara 100 in ya kwana daya sai a ce saura shekara 99 da wata 11 wato da kwana 29 in ya kwana biyu sai a rage kwana daya in ya kwana uku sai a rage kwana daya in ya kwana hudu sai a rage kwana daya shine ma'anar wato wa ma yanqusu min umrihi kenan abinda ake tauyewa wato daga cikin rayuwar mutum wato shine yake cewa wato za a rage masa wuni za a rage masa wata in ya cika shekara za a rage wato hatta yustafa ajalahu har ajalinsa wato ya kare har ya cika ajalinsa yake cewa fama madha min ajalihi fa huwa nuqsan duk abinda yake wucewa daga na ajalinsa shine ma'anar nuqsan din da Allah yake cewa wato wala yunqasu min umrihi babu abinda za a rage kuma wato a cikin wato rayuwar mutum illa fi kitabin face yana rubuce a littafi idan aka busa wa mutore aka haife shi an haife shi yana jinjiri yanzu abinda yake gabansa shine ya girma wannan shine a tunanin iyayensa da duk tunanin wani dan adam mai yin tunani shine wannan yaron ya girma yanzu abinda uwarsa ta saka a gaba wato shekarun yayi ta bashi nono har ya je lokacin da za a yaye shi idan aka yaye shi shine kuma wato ya je shekarun da za a kai shi makaranta in ya je makaranta ya je shekarun da zai gama makaranta ya tafi shekarun aure in yayi aure ya tafi shekarun wato tada iyalai to amma kuma idan ka lura a zahirin kuma daga lokacin da aka haife shi in ya kwana daya yayi kusa da mutuwa ne in ya dada kwana ya kara kusa da mutuwa in ya dada kwana ya kara kusa da mutuwa yawwa yana kwana yana kusa da mutuwa yana kwana yana kusa da mutuwa kaga kenan a she lokacin da dan adam yake guri gobe laraba zai je ya ci kasuwa zai samu riba zai samu kaza yana gurin Allah ya kai mu gobe laraba wato kamar yana gurin Allah ya kai mu ranar mutuwa ne guri yake goban ta zo saboda tunanin alherin da zai samu goban to amma kuma goban tana zuwa kuma yana ƙara kusa da kabarin sa ne, yana ƙara kusa wato da mutuwar sa. Saboda haka wa ma taqbiluhu fa huwa alladhi yu'ammiruhu, abinda yake fuskanta shine a rayuwar sa, a tunanin sa, to amma kuma shine wato raguwar sa da yake, shine raguwar sa da yake a lokacin da yake guri bana noman kaza zan yi, banan Allah ya kai mu sau nake ni rogo, banan Allah ya kai mu gyada zan yi a gonan nan gaba daya, isa ma nake ta sayen taki ina kaiwa, bana in Allah ya kai mu zan daure laguna, bana zan daure shanu, bana zan kaza, a daidai lokacin da shi kuma kusantan wato kabarin sa yake. Malam yake cewa to wannan fasarar wato ita ce a hasan cikin wato fasarori da malamai suka yi. Wakila waɗansu malaman suka ce inna laha kataba umrul insani mi'ata sana in ata'a, waɗansu malaman tafsirin suka ce Ubangiji ya rubuta shekarun mutum shekara 100, amma da sharadin in mutum yayi da'a in ya bi Allah, yace wace tsina in asa, amma in yayi sabo kuma sai su koma 90. Wa ma taqbilu fa huwa alladhi yu'amiru, abin da ya fuskanta shine abin da wato zai rayu a kai, yana sabo ana rage shekarun, yana sabo ana rage shekarun, yana sabo ana rage shekarun. Amma lai yace wa hadha mislu qawli alayhi salam, wannan shine misalin fadin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi man ahabba an yabsuta Allahu lahu fi rizqi, duk wanda yake so Allah ya shimfida masa arziki, ya sami yalwar arziki, yayi kudi, annabi Allah yace wa yansa lahu fi asari, kuma a jinkirta masa, ma'ana a kara masa kwana, a bashi kudi a kara masa nisan kwana. Yake cewa wato falisil rahimahu, to ya rika sada zumunci. Hadisin ya nuna sada zumunci yana sa mutum ya nisan kwana, yana sa kuma mutum wato ya samu arziki, sada zumunci wato mutumin da yake so a jinkirta masa a rayuwarsa, to ya rika sada zumunci. Wadansu malaman suka ce ma'anar sada zumunci shine in yana sada zumunci shekarun ba za su karu ba, amma Allah zai tsawaita wato shekarun, za a bashi wato dama na yin aiki na alkhairi a cikin shekarun, ma'ana ba za a yi aka karbi wato kwanakin nasa da agugguje agugguje, kafin ya kaza guri ya kure, kafin ya kaza guri ya kure, kafin ya kaza guri ya kure. Amma yana kokarin sada zumunci sai ga Allah yana bashi dama wato na aikata ayyuka na alkhairi a wuninsa, haka na zai samu dama na aikata aikin alkhairi a cikin satinsa, haka cikin watansa, haka cikin shekararsa. Wato suka ce wannan shine ma'anar wato anyansa fi asarihi, shine wato anyansa lahu fi asarihi, a jinkirta masa wato a cikin kwanakinsa. Ainahu yaktubu fi lawhil mahfuz, malai yake ce za a rubuta a lawhil mahfuz umur fulani kaza sana, rayuwar wani shekara kaza ne. Fa in wasala rahimahu yazidu fi umrihi kaza sana, amma in ya sada zumunci za a kara masa shekara kaza a cikin wato shekarunsa. Fa bayna zalika fi mawdhi'in akara min lawhil mahfuz, wannan bayanin kuma sai ayi bayanin har yanzu dai a cikin lawhil mahfuz din, amma a wani gefe daban, a ce zaidu Ubangiji ya rubuta masa zai rayu shekara 70 ne, to amma a dalilin yana sada zumunci za a kara masa shekara 10, saboda haka zai sada zumunci a dalilin sa zai shekara wato 80. Wato shine malaki ke cewa za a rubuta annahu sayasul rahimahu, cewa zai sada zumuncin sa. Faman atala alal awwal duna thani, saboda haka mutumin da ya kalli rubutun farko cewa zaidu zai shekara 70, wato zanna annahu ziyaratan al-qusani, to in yaga zaidu kuma yayi shekara 80, to yanzu kuma ya san an yi wa zaidu kari. Idan kuma ya kalli zaidu zai shekara 80, to kuma sai yaga an karbi ran zaidu a shekara 70, yanzu kenan zai ce ai an rage wa zaidu shekaru. Saboda haka Ubangiji yace wa ma yu'ammaru min mu'ammari, babu wani mai rayuwa cikin waɗanda ake ƙara musu rayuwa, wala yunqasu min umrihi, babu wani wanda za a tauye cikin wato waɗanda ake tauye musu rayuwa, illa fi kitabin, face wannan yana rubuce a cikin lawhul mahfuz, inna zalika ala llahi yasir, kuma yin haka a wajen Allah abu ne wato wanda yake mai sauki. Wa ma yasawul baharani, Ubangiji yace wa ma yasawul baharani, ko guna guda biyu ba za su yi daidai ba, haza azbun furatun, wannan ruwa ne na daɗi mai tsananin daɗi, wato mai tsananin dadi in ka shashi wato kamar kana shan wato ruwan zuma shine shadidul azuba yana da tsananin dadi wa sa'igun sharabuhu yana ma da dadin hadiya in ka hadiye shi sai ka ji kana sha'awar kuma duka da hadiya in ka hadiya sai ka ji kana sha'awar ka da hadiya wato kamar mutun ya kai azumi a lokacin rana ya samu ruwan sanyi wato ruwa mai dadi saboda haka in ka fara sha sai ka ji kamar za ka kwace wato abin shan ruwan a hannunka saboda haka Allah ya ce to wannan ruwan ruwa ne mai dadin sha wa haza milhun ujajin wannan kuma ruwan gartsi ne wato ujajin mai tsananin wato zartsi wannan ruwa ne mai dadin sha wannan ruwan zartsi ne mai tsanani kaga wannan ruwa yayi guda biyu wato ba za su haɗu ba Allah ya ce wa min kullin kuma daga cikin kowane ruwan nan wato guda biyu ta'kuluna lahaman tariyan kuna cin nama sabon nama kuna kama kifi sabon kamu wato kuci wata sakrijuna sannan kuna fitarwa a cikin wato ruwa da yake na zartsin nan heliyatan wato kayan ado kuna fidda zinariya kuna fidda azurfa kuna fidda murjani kuna fidda kaza kuna fidda kaza wato a cikin kogin Allah yake cewa wato heliyatan talbasuna ha kayan adon da kuke wato amfani da shi na dan kunne da sarka da warwaro da ababen da kuke amfani da shi wato cikin kayayyakin adanku na lu'ulu'i da murjani da sauransu Allah ya ce wa taral fulka har yanzu zaka ga wato alfulka jirgin ruwa shine asufun fihi a cikin wannan ruwa wato fihi mawakira yana wato keta ruwa shine tamakkaral ma'a yana keta ruwa wato yana kaiwa yana kawowa tare da iska guda ɗaya wadda take tafiya amma zaka ga ruwan wani ruwan wato yana zuwa ne wani kuma a jirgin yana zuwa ne duk da iskar tana yin gefe daya amma wani ruwan kuma zuwa yake jirgin ruwan zuwa yake wani jirgin ruwan kuma tafiya yake yana wato keta ruwa wato ubangiji yace li tabtago min fadli saboda wato ku je ku nemi arziki ku yi kasuwanci a cikin wato teku ku kai kaya ku sayar ko kuma ku je wato ku siyo kaya ku nemi falala a wajen Allah ta hanyar wato fatauci wala'allakum tashkurun ko kwa gode wa ni'imar Allah mun ce ubangiji ya lissafa mana ni'imomi ne guda tara wanda yayi wa dan adam ni'ima na farko yayi bayanin halittar mu da aka yi yace wato wallahu khalaqakum min turabin Allah shi ya halice ku da ƙasa da ya halice ku da ƙasa sannan kuma sai shine halittar babanku annabi Adam alaihi salam sannan kuma duk sauran zuriya kuma wato sai ta fito wato ta cikin wato maniyin dan adam wato ta hanyar wato haduwar namiji da mace in banda halittu guda biyu da Allah ya ware su dan ya nuna girman ikonsa shine halittar na Hawwa'u da aka halicce ta da naman jikin da kashin hakarkarin annabi Adam alaihi salam da kuma wato annabi Isa alaihi salam da aka halicce shi wato da kalmar kun fe kun kalmar busa da malaika Jibril yayi wato a aljifin na Maryamu to su ma ai kaga bangaren jikin mutanen ne saboda haka su ma shi ita ma nana wa bangaren jikin annabi Adam din ne kamar yadda annabi Isa bangaren jikin nana Maryamu ne saboda haka halittar farko shine akai da kasa sauran kuma duk halittar wato daga tsatsan annabi Adam alaihi salam wato halittar ta fita to kaga wannan ya nuna babban ni'ima da Allah madaukakin sarki yayi wa dan adam sannan kuma yace summa ja'alakum azwajan sannan aka halice kuma maza da mata ba dangi dai ba shi annabi Adam shi kadai aka halitta da kasa amma sauran dangin kuma haka Allah yake halittar namiji da mace namiji da mace namiji da mace wato sai ya zama wato an samu hayayyafa a dalilin haduwar wannan namiji da wannan macen Allah yake cewa wato wannan ni'ima ɗaya ne na so da sai na gama mu zo mu kididdige ni'imomin domin mu kalla a cikin wa'annan ni'imomin akwai wata ni'ima ne da wani dan adam zai iya yi a ciki idan babu kaga kenan Allah duk shi ne yake banta da halittar wannan ni'ima sannan kuma wato ubangiji yana nuna girman ikonsa dan bisa bayansa su fahimci shi kadai ya cancanta a kadaita shi kuma wato a bauta masa bautar da ta dace da shi waje mu karasa da
yulujin layla
ka karanta ko mun fassara
yulujin layla fil nahari wa yulujin nahara fil layl wa sakara shamsa wal qamar kullun yajri ila ajalin musamma dhalikum Allahu rabbukum lahul mulk wal ladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min idhin
ana shi ne aka cire ko
ba ya wannan ne yanayi to shi 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 ko zai dauke ka karanta
a Ubangiji yake cewa a wama yasa al-bahrain ko guda guda biyu wato ba za su daidaita ba da kogi da yake dauke da ruwan dadi da wanda yake dauke wato da ruwan garzi wayannan koguna haka Allah halice su wannan ruwan garzi wannan wato ruwan dadi kuma haka suke tafiya a kowanne yana tafiya wato akan yadda Allah ya halice shi nan ruwan dadi nan ruwan garzi kuma ba su hadu ba kuma sannan dadin su kuma wato ba wanda ya shiga cikin da dan uwansa Ubangiji yake cewa ayulujul layla fi nahari Allah shi yake shigar da wato al-layla dare fi nahari cikin rana fezidu wato sai kaga wato ranar ta karu hakan nan wayulujul nahari fi layli haka kuma yakan shigar da wato ranar a cikin dare shi ma daren sai ya karu a cikin kwanakin shekara sai kaga za a zo wasu kwanakin sai kaga wuni yafi tsawo wuni yafi dare tsawo za a zo cikin wasu kwanakin kuma sai kaga daren kuma yafi wunin tsawo to kaga Ubangiji ne yake yin wannan yanzu dauki misalin cikin dari wunin gajere ne daren yafi tsawo amma cikin damana kuma wunin yafi daren wato tsawo da ka kwanta bacci sai ka ji gari ya waye saboda ka daren yafi gajarta amma lokacin dari wunin yayi shi yasa ma manzo Allah yake kwadaitar da mutane su ci gajiyar wunin azumi na farko wunin gajere ne na biyu kuma babu wato karfin zafin rana wajen yin azumi wato na tatsawai to shine Ubangiji yake cewa wato Ubangiji shi yake shigar da dare a cikin rana sannan kuma ya shigar da rana wato yini a cikin wato dare wasakar shamsu wal qamara har yanzu wata ni'imar Allah shi ya hore rana da wata wato kullun dukkan su ya jire li ajalin musamman suna tafiya zuwa ga lokacin da aka yanka musu lokacin karewar aikin su yayi shikenan su ma sai su tashi aiki domin su ma an sa musu wato lokaci kullun rana za ta fito ta je ta fadi kullun wata zai hudo wato zai rika girma cikin adadin kwanaki 27 wato ko kuma da 8 sannan kuma shi ma ya fadi ya sake kuma wato kamowa to shine Ubangiji yake cewa suna tafiya li ajalin musamman zuwa ga lokaci da aka yanka musu shine lokacin tashin alkiyama zalikum Allahu rabbukum zalikum mai yin wannan aikin shine Allahu Allah rabbukum ubangijinku lahul mulku sarauta ta tabbata gare shi waladina tad'una min dunihi abinda kafirai suke kira suke roko suke bautawa kuma bayan Allah Allah ce ma yamlikuna min qitmirin ba za su mallaka musu ko da ledar bawon dibino ba ledar da suke wato bayan bawon dibino wannan ledar wanda suke mai dan tsamu-tsamun in ka fasa busheshen dibino za ka ganta to koya wannan gumaka ba za su iya ba masu bauta musu ba Allah ce in tad'uhu in sun kira su ma la yasma'u du'a'ahum in sun roke su ma ba za su amsa roƙonsu ba in sun kira su ma ba za su amsa kiransu ba walau sami'u da al-aqaddara ma a ce gumakan ma za su ji abin da suke faɗa mastajabu lakum wato ba za su Allah kuna tsallake ne na Ubangiji yake cewa zalikumullahu rabbukum mai yin wannan aikin shine Allah ubangijinku lahul mulku shine wato sarauta take gare shi walidin tad'una min dunihi wanda kuke bautawa ku kafirai kuke roƙansa koma bayan Allah sune gumaka ma yamlikuna min qitmirin ba za su mallaka muku gwargwadon abin da yake ledar bawon dibino ba in tad'uhum in kun kira su ma la yasma'u du'a'akum wallahi ba za su ji kiranku ba walau sami'u da kaddara cewa ma sun ji din mastajabu lakum wallahi ba za su amsa muku ba sannan ba za su amsa muku ba mana ma ajabu kum ba za su amsa muku da abin da kuke roko ba wa yawmal qiyamati ranan alqiyama yakfuruna bi shirkikum za su kafirce da shirka da kuke musu wato su ce ku za su ce muku ma iyana ta abuduna mu ba mu kuke bautawa ba wato za su muku bara'a wato su kafirce ma shirkar da kuke musu a gidan duniya shine tabarruuna minkum da sai muku bara'a wa min ibadatikum iyyahum za kuma su ce su kariyata cewa ku ba ku bauta musu wato ba ku bauta musu a gidan duniya ba Allah ya ce wala yunabiyuka mithlu kabir, in kana neman mai baka labari ai ba wanda zai baka labari irin al-khabiru mai bada labari shine wato Allah, ba wanda zai baka labari bi ahwali daraini halayen gidajen nan guda biyu duniya da lahira sama da Allah, babu wanda zai baka labari wato sama da Allah dangane da labarin duniya da kuma wato labarin lahira, domin shine alimul ghaibi, shine wanda yake yasan abin da ya koya wa shahada, yasan kuma wato abin da yake wato abin da yake sarade, ma'ana shine wa huwa Allah ta'ala, shine Allah ubangiji. Na'am, to wannan ayoyi sun dauki ni'imomi wato da ubangiji ya guda tara, zamu lissafa su da ku. Na farko, Allah yake cewa wallahu khalaqakum min turabin, Allah shi halice ku da kasa. Yawwa, wannan ababin halitta babu wani wanda yake sai halitta, in ka iya ka kera halittar ma kamar yadda ake kera robot, ba za ka iya kuma busa masa rai ba, sai dai ka sa masa inji, inji kuma sai dai ka sa masa inji mai amfani da battery, da duk battery ya mutu robot ba zai amfani ba, ko kuma ka sa masa wato inji wanda yake amfani da lantarki, ko kuma mai amfani da solar. Yawwa, sannan diran da aka rasa hasken rana shi mai amfani da solar ba zai ba, sannan kuma shi robot ma ai programming din sake, in kai da kai masa kai programming aikin da zai yi, to bai sai wani aikin kuma wanda ba wannan ba, saboda haka gabanin halitta wannan Allah shi kadai yake halitta, kuma halittar robot ma ai ko koyan halittar Allah ne, ko koyan halittar Allah ne wannan ma. Yawwa, ko koyan halittar Allah ne, ai kaga ai mutum aka suranta. Yawwa, yake yin abin da ake so wani yayi, to irin aikin da kurin aka programming din shi robot zai yi, to wannan babin halitta kaga ni'ima guda ɗaya kenan. Allah ya ce wato summa min nutfatin, wato sannan kuma Allah sai halicci sauran zuriya da digon mani, su majalakum azwajan, sannan sai aka sanya ku, bayan halicce ku aka sanya ku wato kuma dangi, akwai mace akwai namiji, manufar halittar mace da namiji Allah madaukakin sarki shi kowa sanin manufar sa wajen halittar namiji da mace a cikin halitta, to amma kuma a cikin abin da za a gani a zahiri kowa Allah ya ware masa aikin sa, kowa Allah ya ware masa aikin sa. Namiji Allah ta'ala ya halice shi, ya dora masa nauyin kula da iyali, ya dora masa nauyin zuwa jihadi, ya dora masa nauyin nemo abinci ci da iyali, ya dora masa nauyin ayyuka waɗanda yake masu tsanani, masu wahala, waɗanda suke buƙatar juriya a kayan aiki. Da Allah ya halicci mace, ita kuma yita da rawunta, sannan kuma sai aka bata aikin ta na daukan ciki da goye ciki da haifa ciki da shayarwa da reno da kuma kula da hidimomi na gida. So da haka kenan, kowa Allah da ya bashi aikin sa, idan wani ya ce shi zai yi irin aikin wannan ba zai iya ba. Yawa, ba zai iya ba. Yawa, idan ka ce zaka yi aikin mace zaka iya wani sashi, amma wani sashin ba zaka iya ba, kuma a sashin da ka dauka ma ba zaka iya jurewa irin yadda mace za ta jure akan aikin ta ba. Yawa, sannan kuma ita ka ba za ma ta fara cewa za ta irin aikin da namiji zai yi ba. So da haka zancen kamanta namiji da mace a da Yahudawan duniya suke yi wannan butulcewa ni'imar Allah ne a ce abinda namiji zai yi mace za ta iya fiye da haka, haka wannan butulcewa ni'imar Allah ne, kuma ƙarya suke yi. Yawwa, ƙarya suke yi. Saboda haka wato Ubangiji yake cewa wa ma tahmilu min untha wa la tadau ila bi ilmi, Allah shi ya san lokacin daukan cikin mace, shi ya san kuma wato lokacin aihuwata. Wa ma yu'amaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umri ila fi kitabin, nisan kwana da aka ba mutum wato ko gajeren kwana Allah ya rubuta shi duka a cikin lawul mahfuz, mai shekara nawa zaka yi, wace zaka rasu, duk wannan yana rubuce a cikin lawul mahfuz. Wannan dangane da halittar mutum kenan. Sannan kuma har yanzu wata ni'ima da ta biyo baya, Allah yake cewa wa ma yasawil baharani, haka na koguna guda biyu ba za su hadu ba. Haza azbun furatun, wannan ruwan daɗi ne mai daɗin sha. Sa'igun sharabuhu, abin shan sa abu ne mai daɗi, yana da daɗin wato hadiya. Wa hadha minhu jajin, wannan kuma wato ruwan gartsi ne. Wa min kulli ta'kulun lahman tariyan, amma daga cikin kowanne za ku yi su kama kifi ku ci lahman tariyan, sabon nama wanda aka fita daga cikin kogi, shine naman kifi. Wannan kaga ni'ima ce, ni'ima nawa kenan? Na'am, uku. Allah ce wa tastakirjuna hiliyatan talbasuna, za ku fita kayan ado, kuma za a fitar da albarkacin kasa, nasarar resources, abinda ake samu a cikin wato koguna wanda za a amfani da shi, zinariya kamar lu'ulu'i kamar murjani kamar abubuwa da yawa da ake samuwa a cikin ƙasa wanda wato ake amfani da shi a ɓangaren sutura, za a yi zobe, za a yi agogo, za a yi ado, ɗakuna za a ado, a dawakan hawa za a ado, mace za ta yi sarƙa za ta yan kunne ga munduwan kafa ga menene kayan ado dai wanda a dalilin wannan albarkatun kasar ake samun su. To kaga wannan shi ma ni'ima ne. Allah ya ce wa taral fulka fihi mawaqira, za ka ga wato jiragen ruwa a cikin wannan ruwan, a cikin baharani din za ka ga jiragen ruwa wato suna ketarwa, tamakkaral ma suna ketarwa, wato ai ta shukuhu bijiriha, wato suna ketarwa a cikin tafiyar su muqbilatan wa mudbiratan, a zuwa da dawowa, wato birihin wahidatin, duk ikon Allah ku da iska dai suke. Iska ɗaya a cikin kogin nan ita take sarrafa duk jiragen ruwan nan, mai tafiya ita take sarrafa shi, mai dawowa ita take sarrafa shi. To kaga wannan ita ma ni'ima ne. Ni mu'mino kenan muka lissafa biyar. Ubangiji yake cewa mun yi haka ne da tabtago min fadlihi wa la'allakum tashkurun, don ku samu damar yin kasuwanci. Wannan yana haɗe da halitta muku wato jirgin ruwa. Allah ce yulujil laila fi nahari, Allah yana shigar da dare a cikin rana, wato yulujil nahari fi layli, yana shigar da rana kuma a cikin dare, shi ma wannan wato ni'ima ne. Wa shakkara samsa, Allah shi ya hore rana, wal qamara shi ya hore wata, ni'ima ne kenan bakwai. Ko rage. Wannan ni'ima ta tara ne. Yawwa. Ga halittar dan Adam. Wallahu khalaqakum min turabin. Sai mun kirga zamu kahu mu ce. Wallahu khalaqakum min turabin. Halittar dan Adam ko? Daya. Summa ja'alakum azwajan. Biyu. Allah yake cewa wa ma yu'amaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi. Na'am. Wa ma ta'amil ato shi yana hada da baya ko? Ai duk yana hada da halittar, yana hada da halitta ko? Yawa wannan ai sanin to daukan cikin shi ma ni'ima ne ai. In ba a cikin ai ba za a aihu ba. Yawa daukan cikin da aihuwar shi ma ni'ima ne. Shi ma mu kirga shi ni'ima biyu kenan ko? Nema biyu ko? Sannan in ka zo ka wa ma yu'amaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi, nema uku. Sannan yace wa ma yastawil baharani hadha azwun furatun wa hadha milhun ujajun, wannan ni'ima ce dan yace wa min kullin ta'kulun lahman tariyan, samun kifi a cikin kogi, sama muku ruwan da samun kifi a cikin kogin duk ni'ima ce kowace mai zaman kanta. Ga nan kuna fitar da kayan ado, wata sakatuna hiliyatan talbasunaha, kuna fitar da kayan da kuke ado da shi a cikin kogi, shi ma ni'ima ne. Wata rafulka jiragen ruwa fihi mawakira, suna keta ruwa, shi ma wannan ni'ima ne. Saboda mai da tafta gomin fadari don ku je ku yi kasuwanci, ku sada zumunci, wannan ni'ima ce. Sannan yulujil laila fi nahari wa yulujil nahara fi layli, wannan shi ma ni'ima ne. Halittar dare da rana shi ma ni'ima ne. Wa sakkara samsa, hore rana ta haska muku duniya don ku tafi neman abinci, wannan ni'ima ne. Wal qamara, wata duniya ce sanyi, ku dawo kwanta gida ku huta, shi ma ni'ima ne. Nawa kenan? Goma ko? To malamai dai tara suka fitar, najin daya ya yi darajin daya ce. Sai Allah ya ce zalikumullahu, mai yin wannan aikin shine Allah. Zalikumullahu, mai yin wannan aikin shine Allah rabbukum, ubangijinku. Kaga kenan, tunda ya ce ubangijinku, shi kadai shi ya cancanta a bauta masa. Yawwa, saboda me? Saboda shi kadai yake banta da duk wannan aikin, babu wanda ya sai, wato sai Allah shi kadai. Lahul mulku, sarauta na gare shi, wato walidin ta da una min duni, wanda kuke bautawa kuke kiransu kuma bayan Allah, ma yamlikuna min qitmirin, basu mallaki komai ba, ko da ledar bawon dibino. In tad'uuhum in ma kun kira su la yasma'u du'aakum, ba za su amsa ba. Walau sami'u, da a kaddara ma a ce masa amsa din, mastajabu lakum, to ba za su iya biya muku bukatunku ba. Wa yawmal qiyamati yakfuruna bishirkikum, ran alqiyama kuma za su kafirce muku wato da shirka da kuka yi musu. Allah ce wala yunabbi'uka mislu khabir, babu wanda ya cancanta ya baka labari cikakke, misa wanda ya kai alkhabiru shine wato Allah. Allah ce ya ayyuhan nasu,
ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u minallah wallahu huwal ghaniyyul halim.
Ya ayyuhan nasu, Allah ya ce ya ku mutane, antumul fuqara'u ilallah, dukkan kuma bukata ne zuwa ga Allah. Kowa yana da bukata gurin Allah. Allah kuma bai da bukata a gurin kowa. Kowa yana da bukata a gurin Allah madaukakin sarki. Malaka ke cewa inna ma ka tsaban nasu bi zalika, Allah yana magana da mutane ne. Wa in kana kullu ma si wallahi faqiran, duk da cewa kwari da dabbobi da bishiyoyi dukkan wani abin da Allah ya halitta yana da bukata a gurin Allah. ba mutanen ka ne ba, saboda haka duk abin da Allah halitta mabukaci ne. Li'anna nasa huma alladhina yad'una al-ghali, wato Allah ya ambaci wannan saboda ai mutane sune suke roƙan mawadaci, wato wayansibunahu li'anfusihim, su jingina wa kansu. Mutum shine zai tafi gurin wani yace ka taimake ni, shine Allah ya ja hankalin mutane yace Allah kowa yana da bukata a gurin Allah, saboda haka ka kafu ka roki Allah madaukakin sarki. Yawa, wannan ba zai hana ka roki wani ba, amma ka sani cewa Allah ne mai arzutawa. In ka san Allah ne mai arzutawa, ka roke shi jira kake ya arzuta ka. Mai yiwa kuma ya sako arzikin naka ta hannun wani da zaka je kuma ka tambaye shi kuma wato sai ya dauka sai ya baka. Malai ce wal ma'ana abinda dai ake nufi, ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, antum ashaddul khalqi iftikaran, ku kuka fi kowa tsanani cikin halittun Allah a wajen bukata. Wa hatiyajan ila Allah, ku kuka fi bukata zuwa ga Allah madaukakin sarki. Fi anfusikum, akan kanku, wa iyalikum da iyalanku, wa malikum da dukiyoyinku, wa fi ma yuridu lakum min sa'iril umur, ku kuka fi kowa bukata a gurin Allah saboda ababen da suke bijiro muku a cikin rayuwarku ta yau da kullum. Fala gina lakum anhu tarfata aini, saboda haka wato ba za ku wadaci gabarin Allah ba, ko da kiftawar idanu, ko kiftawar idanu mutum ba zai wadaci gabarin Allah madaukakin sarki ba. Wala aqalla min zalika, kai abin ko da ma bai kai kiftawar idanu ba. Mun gane ko, wato arafa rabbuhu bil gina wal izzi wal qudra wal kamal, ana so bawa wato ya san ubangijinsa ta hanyar wadatarwa, ta hanyar buwaya, ta hanyar iko, ta hanyar kamala. Bawa ya san Allah madaukakin sarki modaci ne, modaci ne. Ubangiji ya faɗa a hadisin Qudusi, hadisin da ake cewa hadisin mutanen Yemen, yake cewa ya kai bawana, da na farkonku, da na ƙarshenku, da mutanenku, da aljanunku, za ku haɗa a wani fili gaba ɗaya, tun da kan Annabi Adam alaihi salam har wanda za a haifa na ƙarshe, du a haɗu a wani fili guda ɗaya da mutane da aljanu. Kowa ya roki Allah abin da yake bukata, kowa kada ya rage, kowa ya roki Allah abin da yake bukata gaba daya. Allah yake ce ma na kasa zalika min ma indi, kuma Allah din in kowa roka shi, Allah kuma ya biya wa kowa bukatarsa, kowa kar a rage masa komai, duk abin da ka roka a baka. Allah yace ma na kasa zalika min ma indi, wannan din ba zai rage abin da na mallaka ba. Yace sai kamar abin da allura za ta rage in aka tsoma ta a teku aka dauko ta. In ka tsoma allura a teku ka dago, iya ruwan da allura na za ta rage wannan tekun, to shine abin da zai ragu a hannun Allah in ya biya wa kowa bukatarsa. To wannan kaga ai babu abin da zai ragu. Allah na to ruwa ba a teku ba, ko ruwa a cikin ludayi ne, ka tsoma allura ka zare, zaka iya gane ya ragu ne ma? Ba zaka iya gane ya ragu ba. Wannan an yi wa mutane ishara ne da su gane cewa abin da yake wajen Allah baya karewa. Allah ya ce ma inda kun yanfadu wa ma inda Allahi baqin, abin da yake wajen ku shi yake karewa. Wa ma inda Allahi baqin, amma abin da yake wajen Allah yana nan a wanzu. To me yasa zaka tada hankalinka wajen wanda nasa zai kare? In ya baka ka tada hankalinka da roko, in bai baka ba hankalinka ya tashi, kabar wanda nasa baya karewa. Kabar wanda nasa baya karewa. Allah yana kiran mu ne mu nace da roƙonsa. Allah yana son mutum mai naci da mai naci, shi Allah so yake a masa naci. Sabanin dan Adam, dan Adam kuma naci bata masa da yake. Ka zo yau, gobe ka dawo, in ya daure yana yake dauka baka jibin ka dawo, sai ya kauda kansa. To amma Allah kuma so yake ka zo da safe, ka zo da hantsi, ka zo da rana, da la'asar ma ka dawo, da magariba ka dawo, cikin dare ma ka dawo, gobe ma ka dawo. Haka Allah yake so, haka Allah yake so. Har ma cewa yake duk wanda yake girman kai ga barin roƙonsa sai ya dandana masa azaba ranar lahira. Saboda haka Allah shine mawadaci, shi yasa kwalo-kwalo yake cewa ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, antumul fuqara'u ila Allah, ku ma bukata ne a wajen Allah. Kowanku yana da damuwa, yana da bukata a wajen Allah. Yace wallahu wal ganiyyu, Allah kuma shine mawadaci, shine mai biya wa bawa wato bukata. Alhamid shine yake kuma wato abin godiya, saboda haka in ya baka ka gode sai ya kara maka, ka gode sai ya kara maka, sai ka gode. In baka daina godewa ba, shi ko ba zai daina ƙara maka ba don haka ya faɗa la in shakartum la azidannakum in mun kuwa gode sai mu ƙara muku sai da Allah ya rantsuwa la in shakartum wallahi in kuka gode la azidannakum wallahi zan ƙara muku sai da Allah ya rantsuwa sai da ma aka zo da wajen ƙarin da nuru takfir wallahi tabbas zan ƙara muku saboda haka Allah yana son godiya da ikhlasi godiya kuma banda raba kafa kar ka ce ai na roka in dai ka roka to tabbas Allah ya baka ko ba dole ka gane ba kai yanzu abin da kake roko ila jarin kasuwancin ka ne to amma kuma Allah kuma sai ya kara maka a cikin abin da zaka ce ne yau da kullun gashi abin da ka roka jarin kasuwancin ka amma Allah ya tausaya maka yawan iyalanka sai ya je sa maka can a gurin ci da iyalan naka sai kana ci da su nan addu'a kake ka samu jari can kuma an sa maka addu'ar taka kuma an sa maka ita domin Allah yana amsa addu'a ne wato bisa maslaha ga abin da yafi dacewa wa dan adam wani lokacin ma zaka yi addu'a ka roki Allah Allah sai aje maka addu'ar sai ran tashin alkiyama sai in Allah ya tausaya maka Allah ya san rayuwarka ta duniya ya san rayuwarka ta lahira wani lokacin ne zaka fi shiga tashin hankali sai Allah ya koye maka wannan addu'ar dan da zaka fi shiga tashin hankali sai aka kawo sai ce maka aiki amma kai gaggauta ta kake ka same ta a duniya ko ka same ta yanzu to wani aje maka ita sai bayan ka girma wani ma bayan ka tsufa wani kuma a lokacin mutuwa wani kuma lokacin tashin alkiyama wani kuma haka dai ubangiji zai aje muku shi yasa manzon Allah ya ce inna allaha la yasta'jilu bi-istijali ahadikum Allah bayya gaggauta biya muku bukata dan ɗayan ku ya zaku yanzu a biya masa bukatarsa a Allah sai ya barka saboda haka sai ya maka abinda ya fi dacewa da kai saboda haka in dai ka roka to tabbas Allah ya amsa domin cewa ud'uni astajib lakum ku roke ni zan amsa muku in kuma ka roka to kuma ka'ida tunda Allah ya ce ka roka zai amsa in ka roka kuma Allah zai amsa din to amma ba a so wato kai ka kosa ka ce kai ma ba amsa ba yauwa kai ma ba amsa ba saboda haka wannan butulci ne wannan kuma ka sassaba ne wa Allah tunda Allah ya ce zai amsa aikin ka kudu roƙon ne in kai roƙon je kai zaman ka ka bar masa sauran wato aikin nasa shine ubangiji ya ce wallahu al-ganiyyu Allah shine mawadaci al-hamid wanda yake wato abin godiya in yasha
yuzhibukum wa yati bi kalimin jadid wa ma zalika ala allahi bi aziz
na'am malam yake cewa don gane da wadatuwar ubangiji yake cewa wato falagina lakum anhu tarfata ainin dan adam bai sai wato ya dauke kansa ga bukatar ubangiji ko da kiftar idanu ba kai ko da kasa da kiftar idanu wato yace a karkashin wannan wa min huna qaulus siddiq radiyallahu anhu a karkashin wannan yace mutane za su fahimci maganar sayyidina abubakar inda yake cewa man arafa nafsahu arafa rabbahu duk mutumin da ya san kansa to ya kamata kuma ya san ubangijinsa tunda in ka san kanka ai ka san inda kake da gajiyawa ka san inda zaka koka wa Allah ka san inda zaka saki lamari wa Allah madaukakin sarki ka san abin da yafi karfinka wato mutum ya san abin da yafi karfinsa domin wai Bahaushe yake ce linzami ya hawa bakin kaza ko lokacin da wani mutum yake wani Balarabe a Madina ya kawo kayansa na sayarwa sai Abu Jahal sai ya karbi kayan bashi a ya karba ce masa kajin anjima ka zo karbi kudinka mutumin nan ya zo Abu Jahil ya kibiyansa kudin ya zo shi kuma ya kawo kayan sayarwa ne da safe zai sai ya yi cefa ne da yamma ya koma a ji a ɗora abinci a gida har la'asar ya rasa abin da zai rasa mai karba masa kudi ya rasa yana kokawa a gefe sai wani mutum ya ce masa kaje wurin Muhammadu kaje shine kudin duk makkan nan shi kadai zai karba baka kudinka a gurin Abu Jahil yana je ya hukawa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Abul Qasim gashi na kawo kayana in sayar na zo na cefa ne in sai gari in kai wa iyalai na a tuka tuwo amma Abu Jahal ya karba yace yanzu naje bai saurare ni ba na koma bai saurare ni ba yana ma so ya sa yaransa su doke ni Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mu tafi ya sako shi a gaba ya zo same shi a harami yana zaune a majalisarsa ga yaransa a kewaye da shi ga bayi a tsatsaye suna ta muzure manzon Allah ya wuce ya je kansa ya ce masa kai ka san wannan mutumin? Abu Jahil ya ce masa na san shi. Me ya zakanin ka da shi? Ya ce kaya ne na saya. Ya ce yana binka kudi nawa ne kudi? Ya ce kaza ne. Ya ce to ba shi kudin sa. Take jikin sa yana rawa ya kirka kudin mutumin ya bashi. Mutumin ne yana mamaki. Ya juya, manzo Allah ya juya tafi, muje ce tafi ka je ka ce banan ka tafi gidanka. Sai abokan zaman sa suka ce masa a'a. Suka ce labai abu mamaki. Ce Muhammadu kuma yanzu ya zo maka barazana muna kallo ka ya zare maka idanu? Ya ce ku kun ga abin da na gani ne? Ba ku ga abin da na gani ba. Ya ce ba ku da hankali ba ku ga abin da na gani ba. Ce wani ne a bayansa da wani ma keken sanda. Ku ba ku gan shi ba, amma ni na gan shi. Saboda haka, to haka Allah yake. Dole akwai abin da bawa zai sallama. Duk dagawarsa, duk girman kansa akwai inda zai sallama. Akwai inda zai sallama. To shine a malin yake cewa sayyidina Abubakar cewa man arafa nafsahu arafa rabbahu. Ai duk wanda ya san kansa to ya san ubangijinsa. Wato ma'ana duk wanda ya san kansa da talaucinsa da irin kaskancinsa da gajiyawarsa wato zai gane ubangiji shi ake nema saboda warware wa'innan matsalolin. Yawa duk sanda wuri yayi wuri zaka ga mutum mai arziki babu abin da ya rasa, ga arziki, ga mulki, ga komai. Babu abin da ya rasa, amma lokacin haka zai zo ce a je a tara malamai a masa addu'a, akwai matsaloli kan ko ta rashin lafiya da take damunsa, a je a masa addu'a, ko kuma wasu matsalolin da ya tabbata kuɗin ba zai masa magani ba, da kuɗin zai masa malamai ba za su ji labari ba. To akwai abin da dole ka sai ka sallama wa Allah madaukakin sarki. To shi yasa Allah ya ce wallahu wal ganiyyu, Allah shine mawadaci alhamid, wato shi ya fice kowa cancantan a masa godiya cikin aikinsa. Allah ya ce in yasha, in ubangiji ya ga dama yuzhibkum, sai ya tafiyar da ku gaba daya. In ku ce ba za ku gode masa ba, wato ba za ku bauta masa ba, sai ya tafiyar da ku wayati bi karkin jadidin, ya kawo sabuwar halitta kuma sai ya zuba a duniya. Yin wannan din wa ma zalika ala llahi bi aziz, wannan din ba wani abu ne mai wahala ba. Wa ma zalika ala llahi bi aziz, wannan din ba wani aiki ne gagarbato a wajen Allah ba, ba abu ne gagarbato ba, ba abu ne wanda yake mabuwayi ba zai gagara Allah ba. Allah ya canza duniyar nan a mata juye kamar da ake juye bakin man mota a zuba sawo, wannan ba wani abu bane a gurin Allah. Allah ya ce wala tazir wadiratun
wala tazir wadiratun wizra ukhra wa in tadu misqalatun lillahi wa la yuhmalu minhu shay'un wa law kana za qurbi inna ma tunzuru alladhina yakshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus salah wa man tazakka fa inna ma yatazakka min nafsihi wa ila al-masir.
Ubangiji yace wala tazir wadiratun wizra ukhra, wala tazir wadiratun, babu wata re wadiratun mai zunubi, ma'ana ba za ta dauki wizra ukhra zunubin wata ba, wato koda a wajen kaddarawa a duniya ne ake wannan tahammulin daukar nauyi saboda wahala. A duniya ne ake wannan tahammulin, mutum yana bin ka bashi, in ya zo ya matsa maka wani masoyinka sai ce zan biya ka, ni na dau bashin a wuyana zan biya ka. Yawa, ko kuma wato inda zaka tambayi uwa lokacin da Allah ya jarrabi ɗanta jariri da jinya, inda za abin a bata dama ne a ce to ke mahaifiyar wannan yaron, yaya yaron nan a bar masa jinyar a jikinsa ko a ɗora miki jinyar? Wallahi uwa za ta ce a maida jinyar jikinta, saboda tausayi da soyayya tsakanin uwa da ɗa. Ko kuma uba yana jinya, mahaifinka yana jinya, inda kai matashi za a tambaye ka a ce wannan jinyar jikin mahaifin naka, a mayar maka jikinka a duniya? Zaka ce a mayar maka ita jikinka, saboda kana jin zaka iya dauka dan tausaya wa mahaifinka. Masoyi yana agazawa masoyi a gidan duniya ya ije masa wata musiba, amma banda lahira, banda lahira, lahira kan kowa gudu yake. In aka ce babanka ya bullo ta nan, kai sai kai nan. Mahaifiyarka an ji labarinta a nan gefen, kai sai kai nan. Matarka tana can, sai ka dade nan. Ƴaƴanka suna nan, sai ka dade nan. Kar ku haɗu, kar ku haɗu. To kaga lahira kenan. Shi yasa Allah yake cewa wala tazir wadiratun wizra ukhra, babu wata re mai zunubi wato da za ta yadda, wato babu wata re da za ta dauki laifin wata re. Allah ya ce wa in tad'u musqalatun ila himliha, inda ma a ce za a ce to ga laifi guda daya, wani ce makamin ka dauka min, taimakamin ka dauka min a lahira. Allah yake cewa la tuhmal minhu shay'un, mutum ba zai dauka ba. su kafirai da suke batar da mutane su ce aje lahira, in aje lahira in da wata damuwa ma duk mun dauka muku. Allah ya ce ƙarya suke yi, in aka kirare ta zo ta dauki laifi guda ɗaya 12, Allah ya ce la yuhmal minhu shay'un, ba za a dau zunubin nan daga wannan mai zunubin ba, walau kana za qurba, ko da ko duk kusaci ko na kusanci ne, ko tsakanin ɗa da uwa, ko tsakanin uba da ɗa, ko tsakanin miji da mata, ko tsakanin wa da wa da kaninsa. Wato walau kana za qurba, ko da ma abuta kusaci ne, kamar uba, kamar ƴaƴa. Wato rabin daukan wannan laifin wato daga kowane bangare ne, uban ba zai yadda shi ma ya dauki na ƴaƴan ba, kamar da uwar ita ba za ta yadda ta dauki na ƴaƴan ba, balle kuma ƴaƴan su ba su yadda wato su dauki na iyayen ba. Saboda haka a lahira ba wanda yake daukan zunubin wani, ba wanda yake daukan zunubin wani, duk da malamai suka ce ana ceto, wannan kuma sai wanda Allah ya bashi ceton bayan ya mutu da imani, Allah ya rubuta shi aljanna, kuma aka bashi ceto zai yi ceto, zai yi ceto. Saboda haka idan har Ubangiji ya karɓi ran kafiri, mutum ya mutu a matsayinsa na kafiri, ba za a bashi ceto ba, to wannan kafiri kuma wato ba zai dai ƙara wa kansa nauyi ba, duk da cewa wato makomarsa wuta ce. To amma muminai su suna ceto, amma kuma a babin daukar laifi wani ya dauki laifin wani shi ma bai san karshen lamarinsa ba, wannan kan ba mai yi. Allah ya ce inna ma tunziru alladhina yakshawna rabbahum bil ghaibi, ana da ji gargadi a waɗanda suke jin tsoron ubangijinsu ne wato a gaibi, ba su taba kallon Allah ba amma suna jin tsoronsa, wato sun yi imani da duk abin da ubangiji ya faɗa a cikin littafinsa mai tsarki, sun yi imani da wuta, sun yi imani da aljanna, sun yi imani da mutuwa, sun yi imani da tashi, sun yi imani da rayuwar kabari, sun yi imani da hisabi. Ayya kafuna, wato suna jin tsoron Allah, wato wa mara auku basu ga Allah ba, li'annahumul muntafi'una bil indar, domin muminai su suke amfanuwa wato da gargadi. Allah ya ce wa qamu salata, sannan su ne waɗanda suke wato tsaye da sallah, ma'ana suke dawwama wajen yinta tare da kula da haƙoƙinta. Wa man tazakka, duk wanda ya tsarkaka gabarin shirka, ya guji shirka, shine tatahara mina shirki wa gairu, ya nisanci shirka, ya nisanci ayyuka na saban Allah, fa inna ma yatazakka li nafsi, to wannan kan amfanin tsarkakansa kansa zai dawo. Saboda haka fasalahu muktasun bihi, wato shi zai amfana da tsarkakansa. In mutum ya guji shirka, guje ma shirkan amfanan kansa za ta zo. In ya guje ma saba ma Allah, duk abin da Allah ya hana ya kokari ya kauce, to amfanin kauce ma saban Allah nan kansa zai je, ba zai amfani wani ba. Allah ya ce wa illahi al-masir, makoma zuwa ga Allah take. Fayujazi bil amali fil akhirah, Allah zai sakanta ma kowa da abin da ya aikata, wato a gidan lahira za a yi sakayya. A gidan duniya gidan aiki ne, yawa duniya wato gidan aiki ne, amma lahira kuma gidan karban sakamako ne. Saboda haka duk abin da mutum ya a gidan duniya, to ba za a ba ya sakamako ba wato sai a lahira. In an gutsira masa ma, in dai sakamako mai kyau ne, to wannan an gaggauta masa alheri ne ya fara tabawa kafin ya je shi lahira. Idan kuma kafiri ne aka azabtar da shi a duniya, wannan an dan gutsira masa ne nau'in azabarsa, in bai tuba ba wato kafin ya je lahira. Saboda haka ita azabar duniya gargadi ne, gargadi ne, izina ne, wato tauna tsakuwa ne, domin wato aya ta ji tsoro. In an jarabe ka da rashin lafiya, wannan dan aja hankalinka ne dan ka gyara. In an jarabe ka da talauci, in an jarabe ka da wani bace ran, duk abin da jarrabawa ta zo ware cikin abin da ran batta so, to Allah yana yi wa ran ne dan ta gyara, wato domin ta tafi lahira wato lafiya kalau. Amma in ni'ima ce ta samu bawa, ita ma jarraba ne, amma idan bawa yana kokari akan aiki na alkhairi, kuma ni'ima take samunsa, to wannan Allah ya kuncina masa ne cikin abin da aka tanada masa wato a gidan aljanna. Allah ce wa ma yastawi al-a'ma wal basir,
wa ma yastawi al-a'mi wal basir, wa la zulumatu wa la nur, wa la dhillu wa la hamur, wa ma yastawi al-haya'u wa la lamwat, inna Allaha yusbihu man yasha, wa ma anta bi muslimin man fil qubur.
Ubangiji yace wa ma yastawi al-a'ma wal basir, makafu da al-basir mai kallo ba za su yi daidai ba, wato kamar kafiri da mumini ba za su yi daidai ba. Makafu ba wai makanta ta rashin idanu ba, makanta ta zuciya, ta rashin yin imani da Allah, imani da Alkur'ani, imani da ranar lahira, ita ake nufi. Kaga wanda ya makance bai da Allah ba, bai da ranar lahira ba, bai tashin alkiyama ba, bai da Annabi sallam da alqur'ani ba, wannan ita ce makanta zuciya. To wannan kuma ba za ka hada ta da mumini wanda yake kallo ba, kuma koda muminin makafo ne a idanunsa ba za ka hada su ba, saboda haka mumini da kafiri ba sa daidaita, wala zulumatu wala nur, kamar da ba za ka hada haske da kuma wato duhu ba. Az-zulumat duhu shine wato sai yazo da sigar jam'i dufai, duk inda kaga wato wannan zai nuna maka kafirci wato yana da yake kala-kala ne. Yawwa, akwai mai bautar gunki, akwai mai bautar rana, akwai mai bautar wata, akwai mai bautar wuta, akwai mai bautar aljini, akwai mai bautar Annabi Isa, akwai mai bautar mala'ika, kowa da irin abu. Shi yasa sai yazo da sigar jam'i zulumat dufai, kafirci, saboda nau'i-nau'i ne. Amma imani ɗaya ne, shi yasa zo da an-nur, bai ce anwar ba, sai zo da nur, wato da mufrad, sai zo da sigar, wato abu ɗaya, saboda shi imani guda ɗaya ne, duk abin da ya wananci imani wannan kuma kafirci ne. Saboda haka sai Allah ce wato wala zulumatu wala nur, hakana wato kafirci ba zai yi daidai da imani ba, kamar yadda kafirci da kafiri da mumini ba su zama daidai ba, haka kafirci ma da imanin ba za su zama daidai ba. Wala zillu wala haru, hakana aljanna da wuta wato ba za su daidaita ba. Wala zillu inuwa ita ce ta gidan aljanna, alharu shine alhar wato zafi na wuta, wato shine wato gidan wuta, ba za su daidaita ba. Allah ya ce wa ma yastawil ahya'u walal amwat, hakana rayayyu su ma ba za su daidaita da matattu ba, kamar muminai da kafirai ba za su daidaita ba. Wato mumini shine wanda yake da rayayyar zuciya, wanda ta san girman Allah, take bauta wa Allah. Kafiri kuma shi yake da matacciyar zuciya, wanda bata san Allah ba, in ma ta sani sai lokacin da wato ta shiga cikin wahala. Allah ya ce inna laha yusmi'u man yasha, ko Allah yana jiyar da wanda ya ga dama shari'arsa, fayajibuhu, wato sai ya amsa masa ta hanyar yin imani. Wa ma anta bi muslimin man fil qubur, ya rasulullahi, wato ba za ka jiyar da wanda yake wato cikin kabari ba, ma'ana ba za ka jiyar da kafire ba. An kamanta su da matattu wato saboda rashin jin wa'azi da kuma wato dakon wa'azi. In anta illa nadirun, kai ba kowa bane ya rasulullahi, wato sai mai gargadi da mai gargadi gare su. In ko me ya gaba, ina arsalnaka bilaki, na'am. Ubangiji yace in anta illa nadirun, kai ba komai bane wato sai mai gargadi. In na arsalnaka bil haqi, lalle mu mun aiko ka da gaskiya da shari'a. Bashiran wa nadira, wato kana mai albishir ga wanda ya amsa kiranka da samun gidan aljanna. Wa nadiran, kana mai gargadin mallan mai jib ilahi bin nari, wanda duk bai amsa kiranka ba wato zai shiga gidan wuta. Na'am. Wa in min ummatin
laka fiha nazir,
na'am.
Wa in yukazzibuka faqad kadzdzaba alladziina min qablihim ja'alhum rusuluhum bil bayyinati wa biz zuburi wa bil kitabil munir
thumma
akadtu alladziina kafaru fakayfa kana nakir.
Ubangiji yace wa in min ummatin illa kala fiha nadhir, babu wata al'umma, wannan ana ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato hakuri ne cewa wa in min ummatin, babu wata al'umma cikin al'umman da Ubangiji yake aikowa ila kalafi ha nazir, face mai gargadi ya shude a wannan al'umma din. Za a tada al'umma, Allah ya aiko mai gargadi, yayi mata gargadi, wasu su musulunta, wasu su kafirce, Allah ya halakar da wanda su kafircan, sannan kuma duk wayannan musulman su rayu, wani lokacin su canza, su ma su yi ayyuka na sabo, su canza, duniya ta sake rikicewa, a koma cikin sabon Allah gaba daya. Allah ya sake aiko wani annabi ya zo ya sake gargadi, wasu su musulunta, wasu su kafirce, a halakar da wanda suka kafircan, sannan a bar wa'anda suka musulunta su ci gaba da rayuwa, su ma can in guri ya wuri su canza, su koma aiki na sabo, su rikita imanin nan nasu da kafirci. Ka kasa gane hakikanin imani, kasa gane hakikanin kafirci. Ana ciki al'umma ta yi yawa, ayyukan sabo ya yi yawa, Allah ya sake aiko annabi. Saboda haka al'umma, yadda al'umma take mayewa, haka kuma annabawan ma wato suke mayewa. In wannan annabin ya zo da yake duk sakon iri ɗaya suke tafowa da shi, shine a kadaita Allah da a wajen bauta. Duk da cewa kowane annabi zai zo da irin shari'arsa, amma dai asalin tauhidin guda ɗaya ne. Shi yasa malamai suke cewa su duk annabawa ubansu ɗaya ne, amma kuma kowa mamansa daban. Ma'ana duk abin da suka kawo na tauhidi guda ɗaya ne, kadaita Allah ne, da imani da ranar lahira, tashin alkiyama, hisabi, wuta, aljanna, amma abin da ya shafi shari'a yi bari a rayuwar duniya na wannan annabin yana canzawa da na wannan sai sa aka ce amma kowa mahaifiyarsa daban ma'ana shari'a sa kowa daban saboda haka wa in min ummatin babu wasu al'umma da suka zo illa kalafiya nazir face mai gargadi ya zo ya wuce a cikin wannan al'umma saboda haka ya rasulullahi ka sani ba kai ne manzon da aka fara aikowa a bayan kasa cikin al'umma ba saboda haka kuma ba kai ne wato mutum na farko da al'ummarsa suka fara ƙaryata shi ba saboda haka wannan ya wuce a cikin al'ummai da yawa manzanninsu sun zo sun ƙaryata su shi yasa Allah ta'ala yake bashi haƙuri yake cewa wato babu wata al'umma da wato Allah bai aiko mata annabi yana gargadinta ba wa in yukazzibuka in har mutanen maka sun ƙaryata ka ya rasulullahi faqad kazzaba alladhina min qablihim ai an ƙaryata annabawan da suka zo kafin su al'umman da suka zo kafin mutanen maka su ma sun ƙaryata annabawan su Allah ya ce faqad kazzaba alladhina min qablihim al'umman baya wanda suka zo kafin mutanen maka faqad kazzaba su ma sun ƙaryata annabawan su ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati annabawan su sun zo musu da hujjoji bayyananu sun zo musu da littattafai sun zo musu da shari'a sun zo musu ma da mu'ujizozi irin hannu na annabi Musa irin sanda irin taguwar annabi Salihu irin kaza na wannan annabi kaza na wannan annabi an zo musu da mu'ujizozi wato daban-daban amma Allah yake cewa wato sun zo musu wa bizzuburi ga littattafai irin da tafa annabi Ibrahim wa bilkitabi ga littafi kamar at-taura linjila wato al-munir wanda yake mai haske saboda haka fasbir kama sabru ya Muhammadu kayi hakuri bisa abin da mutanen Makka nan suke maka kama sabaru kamar da waɗancan suka yi haƙuri kafin Allah baka nasara a kansu Allah maɗaukakin sarki ya bashi nasara ko bai bashi ba Allah bashi nasara Allah bashi nasara irin su Asi dan Wa'ilu irin su shi Abu Jahal din Allah maɗaukakin sarki ya girbe masa su tun a yakin badar manya-manyan mutanen Makka nan da suka hana ruwa gudu suka hana annabi da mu'minai su sake sakat a Makka duk Allah maɗaukakin sarki sai da ya share masa su a badar ba a daɗe ba ba a daɗe don hijira ba shekara uku kacal irin azabar da suka musu manzon Allah ta'ala da matsayinsa wata ran ya zo yana sallah wato aka ɗauko tumbi na saniya tumbi da kashi a ciki aka ɗora masa a kansa kuma aka rasa mai sauke masa yana sujjada har sai da ƴar sana na Fatima ta zo ta ɗauke masa wannan tumbin a kansa saboda haka azaba iri-iri ga Bilal irin wahalar da ya sha a hannun wato Uqubatu bin Abi Mu'aytin da yake mai arziki ne miliyoniya ne a Makka shi ya sai Bilal ya zo yake azabtar da Bilal tiraka irin tiraka da Ubangiji ya bani labarin kasaran baya da suke tirke suke daure irin Fir'auna da Allah ya ce wa Fir'auna zil autad ko irin tiraka da Fir'auna yake na azabtar da mutane irinsa Uqubatu ya tona a Makka ya daure Bilal daure hannunsa a wannan turken hannu daure wannan turken kafa a wannan turken turke hudu a tsakiyar zafin rana irin zafin ranar Makka ya kawo kuma dutse ya dora masa kan kirjinsa saboda mi ba dan komai ba dan yace Allah kadai illa an yaqulu rabbuna Allah sai yace Allah shine makadaici shi Allah zai bautawa akan wannan akai dinga azabtar da shi yana ahadun manzon Allah ya ce ahadun zai cece ka labari ya bazu irin azabar da Bilal ya sha wato a cikin halin da yake ciki har sai da aka ji ga sayyidina Abubakar ya tafi da sauri ya zo samu Uqubatu bin Abi Mu'aytin ya ce masa Uquba ya ce wannan fa mutumin ba kai ka halice shi ba illa iyaka sayansa kurin kai a matsayin bawa ba kai ka halice shi ba kake azabtar da shi irin wannan azabtarwan dan ya ce ba zai bautawa gunki ba shi Allah makadaici zai bautawa sai ya ce masa ya masan zai masa ma fiye da wannan in kana da hali ka saye shi ma sai ce masa nawa zaka sayar mai yace to ka biya dinari 4000 a lokacin kudin Bilal din da aka saya bai wuce dinari 400 ba dan aka ce kudin da ya saya Bilal din zai saya irin Bilal din mutum 40 zai saya irin Bilal din mutum 10 sai ce masa dinare ka bani dinare 4000 sai ce na saya ko ragi bai nema ba yace komai ba ya tafi gida kurin ya kirgo kudi ya zo ka masa aka ture masa dutsen da yake kan Bilal aka sunce shi sai na abokar ya tafi da shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi Bilal ya sha azaba an azabtar da shi saboda Allah yace to na sai Bilal yace ya rasula ka sheda ban sai Bilal dan yayi min bauta ba na yanta shi dan Allah ya je addinin sa dan Allah sai na Abubakar ya yanta shi Allah madaukakin sarki yayi be shi saboda abin da saboda haka an musu azabtarwa gayar azabtarwa saboda haka amma Allah ya ba su nasara ba abu shekara uku manzo Allah ya hijira aka je aka hado a Badar manya manyan nan wanda suka fitina addini suka fitina zaman lafiyar Makka Allah ya sa duk aka sare su aka kunduma su a cikin wato tsohuwar rijiya aka kama sauran aka daure su da sarka dauri na walakanci a matsayin fursunonin yaki annan Allah ya zo tsaya kan rijiyar ya kira su wane shin kun samu abin da Allah ya muku alƙori gaskiya ne mu kan mun samu abin da Allah ya mana alƙori gaskiya ne sai na Umar ya ce ya Rasulullah matattun ya ce ai kai din da kake nan baka fi su jin abin da nake faɗa ba to ka gani haka addini yake kuma ikon Allah duk waɗannan manyan kafiran nan in Allah ya sare su sai ya fitar da masu imani a cikin tsazansu Amr ibn al-Asi ɗaya daga cikin mutum goma da aka musu albishir ɗan aljanna ne tun a gidan duniya al-asharatu mubashirin bil janna yana daga ciki ɗan shi wannan Asi ɗan wa'ilin ne saboda haka haka suka rayu gashi Abu Jahal shi ma ga Ikrima shi ma babban sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya fitar da tsotso kuma mai kyau lokacin da manzo Allah yake kashe iyayensu su kuma jijjinawa suke yi suna sai kai kai Muhammadu sai kai Muhammadu Allah ya haska zukatansu da imani to shi yasa Allah yake bawa manzo Allah hakuri yace kai hakuri wato kamar da su ma wa'ancan manzannin suka yi hakuri wato saboda wato abin da al'umman su wato suka yi musu Allah madaukakin sarki yake cewa suma akasul ladina kafaru sanan sai muka danki kafirai saboda karyata manzanni da suka yi fakai fakana naki ya kaga wato inkari na akan wato azabar da aka yi musu ya kaga wato sakamakon da ne musu wajen halakar da su Allah ya ce alam tara anna Allah kuna ya kamata mu kwana alaram Allah mu tsaya nan saboda lokaci abinda muka fada daidai muna roƙo Allah ya karɓa mana ya ba mu lada wanda muka kuskure muna roƙo Allah madaukakin sarki ya gafarta mana